أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna ma Allah godiya mahaliccin kowa da komai wanda ya bamu lafiya kuma ya bamu ikon haduwa da ku a wannan darasi din mai albarka wanda muke kokarin fahimtar addininmu addinin musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya zaban mu idan ban manta ba darasin da ya wuce mun yi bayani kan menene addini ma'rifa ta addini wato mun kasama wannan bahasi din cikin menene sanin addini a bangaren ahlul lugha ma'ana wa'anda suka kware cikin harshen larabci menene suke ta'arifin addini a wurin su a inda muka ce suna bayyana addini da ma'ana kamar guda biyu suna cewa yana bada ma'anar sakamako sannan kuma yana bada ma'anar biyayya sannan kuma muka ishara da farsanci kamar da muka ce saboda littafin shi wannan malami din ya rubuta shi ne da farsanci inda da farsanci ma'anar shi hanya sannan muka shiga cikin bayanin addini menene addini a kallo na alqur'ani ma'ana alqur'ani ya zo da kalmomi ko ayoyi da dama wanda cikin ayoyin akwai kalma ta addini kuma muka ishara da ayoyi kamar misali guda uku misali mun ba da maliki yawmiddin wanda muka ce ma'anar maliki yawmiddin a wannan aya din shine ma'anar shi sakamako sannan kuma Allah shine wanda yake mulkin wannan rana din ta sakamako sannan kuma aya ta biyu wadda muka ba da misali da ita ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun inda muka ce wannan ayar ita ma addini abin da ake nufi da shi a cikin wannan aya din shine ma'anar dokoki sannan kuma aya ta uku muna zuwa da mukaddima ne a gulguje saboda dai mai kallon mu kuma yana sauraron mu ya fahimci menene kalma ta addini ainihin ta a cikin alqur'ani sannan muka ce akwai cikin aya wadda Allah subhanahu wataala yake cewa da'awallahu mukhlisina lahuddin inda Allah yake cewa farkon aya fa idza rakibu fil fulki da'awallahu mukhlisina lahuddin falamma najahum ila albarri idahum yushrikun inda Allah subhanahu wataala yake cewa idan aka kira su zaka same su idan suka hau bisa abun hawa suka shiga cikin matsala suna kiran Allah subhanahu wataala suna masu ikhlasi masu tsoron Allah alhali kafin Allah ya jarabce su da wannan imtihani din basu damu da su bauta mishi ba amma zaka samu suna kadaita Allah ma'ana suna biyayya gare shi suna bin dokokin shi lokacin da suka samu kansu cikin matsatsi wanda wannan ba hali bane na kware ba a san mutun ya samu kanshi ma'ana an hisan a cikin halin da ka samu kanka kuma wani hali ne sawa'an kana cikin jin dadi ne ba cikin matsatsi ba kana cikin matsatsi ne kana cikin mina ne ya kasance dai kai Allah subhanahu wataala ka yarda shi saboda haka ne ma za mu samu cewa cikin ayoyin da muka bayyana lalle suna ba mu a kulasa menene addini bayan wannan muka dawo muka shiga cikin istilah wanda shine farkon bahasin mu na yau insha Allah subhanahu wataala wanda muka ishara cewa malamai na addini da kuma masu tunani na addini sun bada ma'ana daban-daban saboda sabanin da suka samu sannan kuma muka ce malaman kalam su ma sun bada tasu ma'ana me ma'anar malaman kalam mun yi ishara a cikin darussa da suka wuce ma'ana wanda suke masu kokarin bada amsoshi kan duk matsaloli na addini su wa'annan malaman kalam din su ma sun bada nasu ma'ana na addini inda suke cewa harko ma'anar shi mutlaq ma'ana ma'ana wadda ba tare da an raba ta da wata ma'ana daban ba a ce ga ayyanannan ma'ana na shi a shi mutlaq ne sannan kuma muka ce wani lokaci suna fassara shi da wata ma'ana inda suke cewa yadda duk mutum ya samu kanshi yana imani da wani abu cikin zuciyar shi wannan abin shine ma'anar addini a wurin shi kenan ba lalle dole bane sai an ce ga ma'anar shi a wurin shi shi ya san menene ma'anar addini abin da kake bi dan ka ka samu tsira a wannan duniya din da lahira. Wannan shine addini. To muka zo miye ma'ana addini mutlaq kamar yadda su malaman kalam suka yi ishara kan shi. Addini mutlaq suna nihin wai tarin ka'idodi da kuma tsari na umarni wanda ake aikatawa kuma mutanen da suke kira zuwa ga wannan tarin ka'idodi din da kuma tsari da umarni din suna dangana wannan abin ne daga Allah, suna cewa Allah ne ya ce ayi haka nan. To akan wannan ma'ana na addini ne dukkanin mabiyan addini suke kira kuma suke i'tiqadi akan shi. Amma idan muka dawo mahanga mai kyau, wato mahanga wadda mu mabiya a'imma alaihi wasalam muke hange, to tana da wata ma'ana wadda kusan wannan irin shi ne. Zamu bada misali da maganar ayatullah jawadi amuli, inda yake bada ma'anar addini yake cewa da farisanci yayi maganar amma ga tarjumai, inda yake cewa addini shine tarin aqidodi ne. Kun gani tarin aqidodi ne da kuma dabi'u masu kyau, ba shikenan ba, da tsare-tsare dan jagorancin al'umma da tarbiyyantar da mutane. Ma'anar wannan zance na ayatullahi jawadi amuli, idan muka lura bayyane yake kamar ya kasa abubuwa da suka shahi addini wanda suke bada ma'anar addini zuwa uku. Yace tarin aqidodi ne, sannan kuma yace mi yace dabi'u ne masu kyau, sannan kuma yace mi tsare-tsare ne dan jagorancin al'umma. Wannan ita ce ma'ana zababba ta wannan darusa namu. A cikin wannan darusa ita ce ma'anar da muka zaba, wanda cikin bayani mai sauki za mu iya ce dukkan tsari da umurni na musulunci sun kasu ne kishi uku, kamar yadda wannan ma'ana ta malaminmu jawadi amuli ya yi ishara akai. Na farko shine, ma'ana ta farko shine tsari, kenan tsari da nizami na aqida. Na farko abubuwan da ake i'tiqadi da su cikin zuciya, abubuwan da mutum zai imani da su cikin zuciyar shi. Sannan na biyu tsari da umarni wanda ya kamata a aikata, abubuwan da ya kamata mutum ya aikata. Sannan abu na uku sune tsari da mas'aloli na tarbiyya, ma'ana muna nihin akhlaq, kenan yadda mutum zai dabbaka ayyuka wanda za su gyara mishi halayen shi waɗanda suka ɓaci. Bisa wannan ma'anar addinin musulunci ya tattaru kuma ya haɗu akan tsari da umarni wanda Allah ta'ala ya radu da shi domin shiryar da mutane. Kenan waɗannan sune abubuwa guda uku wanda za mu riƙe dangane da abubuwan da suka shahi addini. To me yasa muka kasa ma'anar addini cikin waɗannan abubuwa guda uku? Muka ce aqida, ma'ana abinda za a imani da shi, sannan muka ce abinda za a aiki da shi, sannan kuma abinda za a samun tarbiyya da shi, akhlaq kenan. Me yasa muka kasa su? Shine khulasar duk karatunmu kenan a na yau. Za mu zo da bayanin wannan amsa ɗin. Amma kafin nan muke cewa khulasa ta wannan zance ɗin gaba ɗaya shine ishara da za mu yi kan kiran annabawa da kuma kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka zo suka yi a cikin al'umma. Menene yasa suka zo suka yi? Menene hadafinsu? Menene Allah yasa ya aiko su a cikin al'umma? To muna iya cewa abubuwa guda biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hanga ya aiko annabawa. Abu na farko dan su tabbatar da aqida mai kyau, kuma ba wai aqida ba wadda take gurbatatta, a'a aqida wadda take daidaitatta, wadda za ta kai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine hadafin aiko annabawa na farko. Sannan hadafin aiko annabawa na biyu dan su koya mutane yadda ake lazimtar ita wannan aqida din, yaya ne ya kamata mutum ya koya ma kanshi ya saba da wannan aqida din, shine abubuwan da Allah subhanahu wataala ya aika su. Saboda ita aqidan nan kamar da muka ce tana tare da rayuwar dan adam ne. Dan adam kusan wajibi ne ya aiki da wannan aqidodi din in har yana so komai nashi ya daidai. Kuma mun taba ishara da abubuwan da suka wuce, mun ci rishin aiki da aqidodin nan wanda annabawa suka zo da shi, shi yasa yanzu al'umma ta lalace, shi yasa muke samun al'umma yanzu ba ta da dabi'a mai kyau. Zaka samu al'umma ta kai wata marhala wadda tana iya kashe junanta, ta kai wata marhala wadda tana iya zalunta junanta, ta kai wata marhala wadda bata san kimar junanta ba, ta kai wata marhala wanda yanzu mutum in ya kalle kanshi baya da bambanci da dabbobi, kuma a ce ya haida dabbobi bacewa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin alqur'ani balhum adall. Kuma duk me yasa wannan? Saboda karkacewa daga aqida mai kyau wadda Allah subhanahu wataala ya zaba ya ba annabawa su zo su koya mamu. To idan muka koma ga tambayar mu wadda muka yi, me yasa aka kasa addini kishi uku kamar yadda muka ce an hangane kan ta'arifin da wannan malamin namu Jawadi Amuli ya ishara akai? Za mu iya ce abin da yasa aka yi hakanan, amsa ita ce ya kamata da farko mu sani cewa dukkanin koyarwa ta addini tana da alaka mai ƙarfi game da mi, game da ayyuka da buƙatuwa ta shi ɗan adam. Ma'ana dukkanin abin da addini yake ishara kan shi, ko kuma abin da muka fahimta cikin ta'arif da bayanin ma'anar addini, yana da alaka sosai da mi da buƙatuwa ta ɗan adam. Ma'ana duk abin da ɗan adam yake buƙata za ka samu cewa addini ya zo da amsar shi. Misali na farko abinda muka ishara kan shi na aqida, dan mu fahimci me yasa muka ga wannan magana din. Misali shine aqida, to da me take da alaka cikin buƙatuwa ta ɗan adam? Shin lalle ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga aqida? Za mu ce na'am, ɗan adam shi yafi kowa buƙatuwa da aqida. Kamar yaya? Suna da alaka sosai, ma'ana aqida da ita da buƙatuwa ta ɗan adam akwai alaka matina, akwai alaka mai ƙarfi sosai tare da su. Saboda mi? Saboda ita aqida ta zo ne, ko kuma mu ce Allah subhanahu wataala ya zaba aqida mai kyau ya aiko ta ga mutane ne. Saboda mi? Saboda ta gyara tunanin ɗan adam, saboda ta samu ɗan adam yana tunani ba yadda ya kamata ba. Allah ya yi mishi hankali, amman tsarin da ya samu kanshi ko kuma yanayin da ya samu kanshi na rayuwa ya ba shi damar ya zanki wasu tunani wanda ba su dace ba, wanda ya kai shi ga sakamako wanda ba su da kyau. Kuma muna ganin ga sunan natija, muna ganin cikin rayuwar mu ta yau da kullum. Saboda haka kenan ita aqida ta zo ne ta kwatanta ma dan adam menene ya dace, menene bai dace ba. Ma'ana haka ya kamata kai tunani, kuma haka ne ya kamata kar kai tunani. Saboda wannan aka aiko aqida. Sannan misali na biyu wanda muka ce kenan reshe na biyu cikin ta'arif din aqida da muka yi shine ta zo ne don ta koya ma dan adam yaya ne kamata ya aiki. To shi wannan umarnin da Allah da tsari da Allah subhanahu wataala ya aiko dan su yi kwatanta ma dan adam yaya ne buƙatuwar shi da ayyuka suke, ya ne kamata ya gyara wannan buƙatuwar tashi da ayyukan shi. To ko da yake muna ganin lokaci ya kammala, muna iya tsayawa daga nan darasi na gaba za mu tashi akan wannan don mu bayyana alaƙar da kyau, ya zamanto mai sauraron mu da kallon mu ya fahimci me muke ishara akai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.